بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كانت 28 ga watan Rajab Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shekara 1417 da 19 wanda ya daidai da 16 ga watan November 1998 idan ba manta ba muna karatun littafin sifatu salati Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha li Sheikh al-Muhaddith al-Allama Muhammad Nasiruddin al-Albani hafizahullah a inda muke karkashin babin jilisatul istiraha wato bayan mutum ya dago daga zama ta sujuda ta biyu sai kuma ya ainihin daidaitu ya zauna dafa'an a raka'a ta farko zuwa ta biyu haka a raka'a ta uku zuwa ta hudu wannan a cikin kowace sallah matukar dai wannan raka'a ta zama mara ce kamar yadda ka ji mun fada din nan to malamin ya kawo mana ainihin wato dalilai akan haka a cikin hadisin da al-Imam al-Bukhari da Abu Dawud suka rawaito cewa Annabi ya kasance yana yin wannan zama na jilsatul istiraha sai kuma ya zauna har sai gabobin jikin shi sun natsu sa'annan ya yunkure ya tashi to kuma ya kawo mana daga manyan malamai kamar su ainihin wato al-Imam Ahmad ibn Hanbali cewa al-Imam Ahmad ma ya tafi akan cewa yin jilsatul istiraha din sunna ce tare da cewa a farkon rayuwar shi ya nuna cewa a yin jilsatul istiraha din ba sunna bane daga bayan ya dawo ya tabbatar ganin yadda ainihin hadisan suke saboda da farko ya dogara da ainihin wato wasu hadisai ne waɗanda mun yi bayani akan rashin ainihin ingancin su to daga ƙarshe da ya dawo ya tabbatar da rashin ingancin su ga kuma ingantattu sun tabbatar da yinta to shikenan sai ba da fatawa da yinta kuma almajiran shi ma suka ce sun ganshi ainihin yakan yi wal Imam Shafi'i ma ya bada ainihin fatawa akan cewa yin jilsatul istiraha din sunna ne to bayan duk da muka ji waɗannan bayanai sai Ash-Shaykhul Allamatul Albani yace a duba littafin shi Irwa'ul Ghalili a cikin mujalladi na biyu shafi na 82 zuwa shafi na 83 to da muka dauko wannan littafi muka karanta muka ji zantuttukan da shi Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya kawo dangane da ainihin wato hadisan da suke bayani dangane da yin ita jilsatul istiraha din cewa sunna ce ya kuma kawo hadisan da suke kokarin kore ta ya tabbatar da cewa waɗannan hadisai sun kasu kashi biyu ko dai zama waɗannan hadisai wato ba su kawo bayani ne akan ta ba sun siffanta wasu abubuwa ne na sallah kamar hadisin musii salatihi wanda yake Annabi ya koyar da shi abubuwa ne na farillai a sallah wannan hadisi kaga yana cikin Bukhari to tunda Annabi ya koyar da shi wasu abubuwa ne daga sunnoni da mustahabbai ba kamar ainihin sujudul istiraha sai suka ce wannan ya nuna bata sai ka ce a babu hujja a cikin maganar ku dudai Annabi ko da waɗannan mutum abubuwa irin waɗannan ba Annabi ya koyar da shi abubuwa ne farillai sa'annan aka kawo wasu hadisan kuma da cewa Annabi yana tashi ya yunkuri ya tashi ba tare da jilsatul istiraha ba waɗannan hadisai Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya nuna mana cewa ba su inganta ba to sai ya kawo hadisai manya-manya guda biyu waɗanda su suka inganta na farko shine hadisin Abi Humayd al-Sa'idi wanda ya zauna cikin sahabbai guda goma cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace duk baki ɗayan ku na fi ku iya sallah Annabi suka ce dan me zaka ce ka fi mu iya sallah Annabi kai baka fi mu zama da shi ba kai baka riga mu musulunta ba baka fi mu dadaya tare da shi ba yace eh duk da haka dai na fi ku suka ce to yayi bayani ta hakkwatanta wannan sallah triyan har sai da ya kwatantar da jilsatul istiraha a ciki cewa Annabi ne da ya idar da bayanin nashi sai suka ce kai gaskiya haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake yin sallah wato anan ya zama sahabi 11 kenan anan take sun tabbatar da cewa sallah ibn al-Huwayri da Amr ibn Salama ainihin wato sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama mai alkunya da cewa Abu Buraidi shi ma muka karanto wannan hadisi kamar yadda zamu zo mu sake ji a yanzu muka ce wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi a wurare biyar a cikin wannan littafi nashi mun karanto wuri na farko da wuri na biyu da na uku da na hudu dukkan su baki daya a cikin juz'i na farko na sahih al-Bukhari muna masu fadin shafi to wuri na biyar shine zamu karanta sai lokaci ya kure mana don haka sai mu ce wuri na biyar da al-Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi na jilsatul istiraha na ainihin Malik ibn al-Huwayrisi shine a cikin dai sahihul bukhari din mujalladin farko juz'in farko shafi na 200 daidai lambar hadisi na 824 Imam al-Bukhari yace babu kaifa ya'tamidu 'ala al-ard idha qama min ar-raka'a babin da ke bayani akan idan mutum zai tashi zuwa raka'a ta biyu ko zuwa raka'a ta hudu yaya zai ya tashi. Bukhari yace ma'ana mutum zai dogara ne, zai dogara hannayen shi ne a ƙasa sa'annan ya tashi. To ma'ana kuma ya zai tashi har wa yau, shin daga sujuda ta biyu zai yunkure ne yake tsaye ko kuwa sai ya ainihin yi jilsatul istiraha sa'annan zai yunkure dogara akan ƙasa ya miƙe ainihin a tsaye? To wannan magana ta ƙarshe ita ce daidai, ma'ana idan mutum ya ɗago daga sujuda ta biyu sai ya zauni dafa'an a ƙasa sa'annan ya sa hannayen shi sai ya ainihin dogara sai ya tashi. Bukhari yace haddathana mu'anna ibn asad qala haddathana wahayb. Kullum muna jan hankalin mutane akan cewa abin da yasa kaga bid'a ke karanci cikin sahabbai da tabi'ai da manyan malamai da suka biyo bayan su kenan irin su al-Imam Malik, saboda duk maganar da kai sai a ce sammulana rijalaka, sammulana rijalakum, fada mana suwaye malamanka, malamanka suwaye malaman su, suwaye malaman su, har sai an je kan wani malami ne cikin sahabbai yace ya ga annabi ne ko ba da labarin annabi ne. To daga haka sai duniya ta zauna lafiya. Duk wanda zai magana ya san bai da dalili sai ya ja bakin shi ya shiru, shikenan sai kaga ya kare mutane daga sharrin bakin shi. To amma yanzu da aka saka wa mutane linzami da talalar yin magana, sai kowa ya miƙe faɗi maganar da yake so, dalili sai yake yanzu ni ba ku yarda da ni ba, dan me za a yarda da kai, kai ba mala'ika Jibrili ke zuwa yana kawo maka sako daga wurin Allah ba, ba wahayi ake maka ba, ba kai ne manzon Allah ba, ba wa annabi ba ne kai, dan me za mu yarda da kai? Lallai sai ka kawo dalili, idan har baka kawo dalili ba babu yadda za a karbi wannan magana taka. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Saboda haka ya kamata mutane su fahimci wannan, dan kar a zo ana yin addinin musulunci da bankaura. Dan haka alherin Allah ya kawo al-Imam Shafi'i, الامام الشافعي يكيتوا كل العلوم سوى القران مشتغله الا الحديث والا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك فوسوسه الشياطين. يتي دول علمي الدنيا نن ده كجي شي تو شرمه ني بالكورا ني باتا لوكاتي ني سي دي ان قراني ذا اكويا سي كما حديثي سي دي ان فقه ذا اكويا. Yace amma duk abin da ba haka ba yace to wannan waswasin shedan ne, ana bata lokaci. Duk mutumin da ba zai zo yace Allah ya ce annabi ya ce ba, to Qur'ani da hadisi kenan, to ya faɗi fiqhu yace to wannan maganar da kuka ji na faɗa na fahimce ta ne karkashin aya kaza da hadisi kaza, shine al-fiqhu fi dini din, ba wai ya kawo ra'ayi ba kawai, a'a in ya kawo fiqhu din sai yace na fahimto wannan maganar ne daga Allah ya ce kaza, annabi ya ce kaza, al-fiqhu fi dini kenan. Sai ce to duk abin da ba ɗaya waɗannan uku ba waswasatu shayatini. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To wannan irin addini in aka tafi akan haka sai kaga an zauna lafiya. Imam Malik Imam Darul Hijra al-Asbahi me shi kuma ya faɗa, yake cewa al-isnadu min ad-dini wa law lal isnadu laqala man sha'a ma sha'a. Yace isnadi to addini ne. Duk maganar da kai ka ce wane ya gaya maka, daga wane har akai kan annabi sallallahu alaihi wasallama ko kan sahabin da ya gaya maka, sannan ya zama ta inganta. Imam Malik yace to wannan abu addini ne, yace ba dan da wannan ba, da wanda ya so ya faɗi magana ya faɗi abin da ya so. To amma duk maganar da ka so ka faɗa ka faɗa, in ka gama amma ka ce malam wani ya karantar da kai, daga malam wani har aje kan annabi sallallahu alaihi wasallama, a zo a binciki malaman nan naka, mutanen kirki ne, bayan an bincike su mutanen kirki ne suna da ainihin kyakkyawar hadda, suna rike karatu an gaya musu, don ko mutum ya zama mutumin kirki sai kuma in yana da kyakkyawar hadda. Jama'a mun fahimci wannan? To in aka bi irin waɗannan ka'idojin sai kaga an zauna lafiya. Amma in aka ce kawai mutum zai zo ya kawo magana ba zai kawo isnadi ba, to dole sai ƙarya ta shigo. Don haka ainihin Abdullahi ibn al-Mubarak yake cewa ya kamata ka sani da cewa idan babu isnadi to addini ba zai tafiyu ba. Yace in baka fahimci wannan misalin ba sai yace maka inna safinata la tajri ala al-yabis, kai tunda kake ka taɓa ganin jirgin ruwa yana tafiya akan ƙasa, sai akan ne daga jin sunan shi ma aka ce jirgin ruwa, to in ba ruwa ba zai tafiya ba kenan. Ma'ana addini in babu isnadi babu yadda zai yiwu kenan. Sai za ka ga kiristoci sun bata saboda suna yin addini babu isnadi. الامام ابن حزم الظاهري اتكلم في التفسير الفصل في الممل والاحواء والنهل yace babu abin da yasa kristoci suka bata sai rashin isnadi yace in ba mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba babu al'ummar da suke da isnadi a wajen addinin su duk abin da aka taba ba sai mun kawo daga malawana har akai kan Allah akai kan annabi sallallahu alaihi wasallam yace to mu kadai ne muke da wannan yace amma kristoci na daga cikin sanadin batan su rashin isnadi duk inda ka taba shi shi ma dai haka ya ga wannan ainihin bible a kasuwa ya je siyo don haka sai ka tara bible 100 ba su yi daidai da juna ba wannan yace bai yadda da wannan ba wannan yace bai yadda da wannan ba amma babu wani qur'ani da zaka zo da shi da wata riwaya ko da wata qira'a duk musulmin duniya sai sun amince da shi saboda duk wannan qur'ani da zaka gani to akwai isnadin shi yadda aka yaje zuwa ga annabi yaje zuwa ga Allah jama'a mun fahimta al-imam ibn hazm ya ci gaba da cewa dan haka kristoci ba su da isnadi a cikin addinin su sai kwaya ɗayan rak shine isnadi dangane da auren zobe cewa in an yi aure to shikenan wannan aure babu rabuwa sai dai mutuwa yace wannan isnadi ba da suke da shi zuwa ga annabi Isa cike yake da fastoci madamfara makaryata macuta yace fasaqata bihadha walillahi alhamdu yace to shi ma ya tuntsire kenan isnadi aka ce akwai makaryaci kwaya ɗaya a ciki ya fadi balle a ce wannan makaryaci wannan macuci wannan dan damfara al-isnadu ya zama matruk kenan ya zama munkarun ya zama mawdu ba za a karbi maganar ba kenan jama'a mun fahimci wannan to sa'annan kuma Allah ya gafarta wa ash-shaykhul allama al-faqihul mufassir muftil malikiyya kabiru ahli sunna murshidus salafiyya ash-shaykh abubakar mahmud guni me yake cewa kullun zai fara karatu sai ya ce ne karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ɗaya ga musulmi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya gafarta mishi Imam al-Bukhari yace haddathana Mu'anna ibn Asad qala haddathana Wahib an Ayyuba an Abi Qilaba qala Abu Qilaba yace ja'ana Malik ibn al-Huwairisi fa salla bina fi masjidina hadha فقال اني لا اصلي بكم وما اريد الصلاه ولكن اريد ان اريكم كيف رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قال ايوب فقلت لابي قلابه وكيف كانت صلاته قال مثل صلاه شيخنا هذا يعني امر ابن سلمى قال ايوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير واذا رفع راسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الارض ثم قام wannan hadisi zaka ga kamar kusan lafazi ɗaya ne Imam al-Bukhari ya maimaita shi hadisin kamar da muka ce Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a wurare biyar wato Bukhari in ya ruwaito hadisi koda a wuri biyu ya maimaita shi kar ka taba daukan cewa wancan hadisin ne ya sake maimaitawa ma'anar ce ta ɗaya amma zaka ga malaman daban ne zaka ga kuma bayan malaman daban ne lafazin sai an samu wani karin bayani don haka maimaitawar da yake ba wai yana cika takarda da rubutu bane wani abu ne yake yi na ilimi kawai mun fahimci wannan da kyau ko to shine ainihin Abu Qilaba tabi'i ne yace Malik dan Huwairis wanda yake sahabin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ne ya zo masallacin nan namu wato masallacin Juma'a na garin Basra dake kasar Iraq faqala yace inni la usalli bikum na zo ne dan in yi muku sallah nuna muku sallah wama uridu salata ko da ba sallah nake nufi in yi ba lokacin sallah bane sai dai amana ce muka dauko mun je makaranta Annabi Annabi ya koyar da mu karatu ya ce mu zo mu koyar da ku karatu ya ce mu zo mu koyar da ku sallah kuma ya ce sallar mu koyar da ku irin yadda muka ga ine to don haka sai muka zo mu koya muku irin sallar da muka ganshi yana yi sai ce walakin uridu an uriyakum kaifa ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama yusalli na zo ne nuna muku yadda naga Annabi yana sallah to ku dubi yadda Maliku yake da ike faqihi ne cikin waɗannan sahabbai dama ne Annabi yace sallu kama ra'aytumuni ku yi sallah kamar yadda kuka ganni ina yi anan kuma sai Maliku yace nazo nuna muku kaifa ra'aytun nabiyya ka duba yadda yake kula da lafazi Annabi yace ku yi sallah yadda kuka ganni ina yi shi kuma yace nazo ne in yi muku sallah yadda naga Annabi yake idar da aikin amana daidai wa daidai kin qala ayyubu ayyubu yace fa qultu li abi kilaba ayyubu shi ma tabi'i ne yarwaye wannan hadisi daga tabi'i dan uwan shi sai yace sai nace wa abu kilaba wa kaifa kanat salatuhu to yaya ne shi Maliku dan Huwairis sahabi yazo na nuna muku sallah irin ta Annabi قال سي يجي مثل صلاه شيخنا هذا irin sallan malamin nan namu yani amr ibn salama wa amr ibn salama wato sallah irin sallah amr dan salama qala ayyubu shine bada labari yace wa kana zalika shaykhu yutimmu takbira shi wannan malami amr dan salama mun kawo tarihi shi cewa tun yana shekara 7 ya fara limanci a zamanin annabi ko kaga tun lokacin yaga annabi yana irin wannan sallah to sai yazo in yana sallah yana cika kabbarar shi wato ko ina ya kamata ai kabbara yana yin kabbara shine cikakkiyar kabbara a sallah saboda akwai wadanda za su zo sallah ba sa yin kabbara a ko ina to shi ko ina kabbara ta kama din nan sai ya in dai ba wurin sami Allahu liman hamida wa idza rafa'a ra'sahu 'ala sajdati thaniya idan kuma ya dago kanshi daga sujuda ta biyu jalasa sai ya zauna wa atamada 'ala al-ardi sa'annan in yayin kura zai tashi sai ya ainihin wato dogara a kasa sun makama sa'annan sai ainihin ya tashi to kaga wannan hadisi kamar yadda muka tabbatar tun farko cewa yana tabbatar da jilsatul istiraha jama'a mun fahimci wannan to kamar yadda nace hadisin Abi Humaidin da shi da ainihin da Abu Humaidin da waɗannan sahabbai su suka hada 11 ga Malik ibn Huwairis sahabi 12 ko ga Amr dan Salama Abu Buraidin sahabi 13 suka bada labarin cewa sun ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama Annabi yana yin jilsatul istiraha shin jama'a wace sunna ce zaka samu mata sahabi 10 waɗanda suka ce sahabbai suka haɗu akan ce sun ce sun gani in dai ba kamar runguma hannu a sallah ba da wahala ka samu wata kuma to amma ka dubi yadda shedan ya biya lalata mutane abubuwan da aka samu sahabbai masu tarin yawa suka ruwaito sai ainihin shubha ta shiga mutane dangane da haka kabdu sai ka ga mutane sun saki hannu a sallah me yasa sai su ce an ce makaruhi ne jilsatul istiraha sai ka ga mutane ba sa yi me yasa an ce wai sai da annabi ya tsufa gashi kuma duk waɗanda suka ruwaito hadisan jilsatul istiraha din ma matasa ne daga shekara 20 zuwa shekara 25 zuwa 30 duk cikin waɗannan sahabban babu wanda baka samu ya cika shekara 40 in ka bibiye su ɗaya-ɗaya ka je ka karanta tarihin su sai kaga daga ɗan shekara 20 sai 25 sai 30 su ne suka ruwaito annabi la jilsatul istiraha kuma suka je su ne kuma suka ce annabi ne ya umarce su su yi sallah irin yadda suka ga ina yi ma'ana yanzu nan sahabbai sun ruwaici ban kaura kenan to shi yasa wannan magana da zaka karanta ka ce ai ka gani a Sheikh Hamid al-Fiqi da yazo ta aliqin bulugul maram yayi ta ai ba hadisi bane a Hamid al-Fiqi da ya kawo hadisi latiyayye na bulugul maram ko wanda Ibn Hajar ya kawo da yazo sharhi shine ya shigar da wannan magana tashi yanzu kai ya rage maka sai ka auna ta a bisa hadisan da yadda lafuzan su suka zo shin daidai ne da yace wai sai da annabi ya tsufa ko sai da ya raunin jiki ko bukata ce ta kama wannan magana tashi tun rannan mun fara jin a Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani ya nuna cewa kuskure ce to kuma ƙare-ƙaren bayanai za su zo akan haka insha Allah jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to kamar yadda ka ji na faɗi ainihin littafan da suka fitar da hadisin Abu Humaidin al-Sa'idi nace tare da cewa hadisin na Abu Humaidin al-Sa'idi ta hanya ɗaya ce yazo ita ce wannan hanya ta ainihin wato amru dan ata amma kaga sahabbai da yawa suka ruwaice shi atba'u tabi'ina kuma da yawa suka ruwaice shi amma shi tabi'in dai shine wannan to littafan da na faɗa nace na faɗai su da dama ne don in baka da wannan ya zan kana da wannan in baka da Tirmidhi kana da ainihin Nasa'i in baka da Tirmidhi kana da Abu Dauda in baka da Abu Dauda kana da Ibn Majah ko Muslim na Imam Ahmad ko kuwa zai yiwu saboda Allah kai baka da littafin hadisi ko kwa ɗaya amma kuma kace duk duniya babu wannan magana zai yiwu saboda Allah to ashe nan ne kana son ka zama malami ka tashi kai magana dangane da shari'ar musulunci sai ka nemi ummuhat waɗannan littafai na hadisi ya zama ka tattara su akalla ya zama kana da Bukhari da Muslim da Abu Dauda da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah ya zama kana da sharhuhin su gaba ɗaya din duk waɗannan littafai na da sharhi ya zama kana da Masanid kana da Musnad na al-Imam Ahmad sa'annan ya zama kana da ainihin littafai waɗanda suke marji'i a cikin shari'ar musulunci kamar al-musannafat musannaf na Abdurrazzaq musannaf na Ibn Abi Shayba kana da ma'ajim mu'jam as-saghir mu'jam al-kabir mu'jam al-awsat da sauran littafai ga sunan birji waɗanda in matsala ta tashi cikin sauki sai ka je ka bincika ina take kuma kafin wannan matsalar ta tashi ai ya kamata a matsayinka ya zama kai ka biye waɗannan littafan kutubus sitta din ya kamata ka je ka koyi karatun su malamai zama suke suna karantar da waɗannan littafan ka je inda ake karantawa ka je sai ka dauki karatun su yadda ka san a kasar mu kasar Hausa din nan ake fara karatun risala sai ka sauke ka sauke mukhtasar ka sauke ahlari ka sauke qawaidi ka sauke duk waɗannan littafai na fiqhu wallahi haka malaman hadisi suke karantar da waɗannan kutubus sitta din a fara maka tun daga sahihul bukhari sai an sauke maka har zuwa ibnu majah. In yaso malamin in ga yaman yanta yana da wahala iya karantar da ku wannan, sai karantar da ku sahihul bukhari, sai karantar da ku sunan tirmidhi, sauran kuma sai muku ijaza ya ga cewa in dai kun koyi karatun waɗannan da gaske, to za ku iya gane abu dauda, za ku iya gane nasa'i da ibnu majah da sauran littattafai cikin sauki insha Allah. Amma a kasashen mu sai zaman ka samu ba ka sauke arba'un hadisi kenan, ka zama babban malami. Arba'un hadisin ka sauke, ka zama babban malami a kasashen mu. Allah ya shiryar da mu. Wannan hadisi na Malik ibn al-Huwairisi ma malamai da dama sun ruwaito shi kamar da na faɗa, ga su zan lissafo su insha Allah. Sai zan ba ka da wani cikin littafin da kana da wani, kamar yadda muka ce dama Bukhari ya fitar da shi, shine muka karanto daga Bukhari din, kamar yadda ka ji waɗannan gurare guda biyar, ina fata an gane. To al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba shi ma ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi al-Musannaf mujalladi na farko shafi na 432 a cikin lamba hadisi na 12 a babi na 171. Al-Imam Ahmad ma ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na 5 shafi na 53-54. Haka al-Imam Abu Dawud shi ma ya fitar da wannan littafi a cikin littafin shi as-Sunan a cikin mujalladin farko shafi na 319 lambar hadisi ta 842 da 843 da 844. Haka al-Imam at-Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na 2 shafi na 79 lambar hadisi na 287. Al-Imam an-Nasa'i shi ma ya ruwaito wannan hadisi a cikin mujalladi na 2 shafi na 233 zuwa 234 lambar hadisi na 1151 da 1152 da 1153. Haka nan al-Imam as-Sarraj wanda yake babban malami ne na Imam al-Bukhari yana da littafi al-Musnad al-Kabir, amma wannan littafi nashi al-Musnad al-Kabir ba a buga shi ba tukuna, don haka daga ainihin wato copy na rubutun hannu ne muka yi hujja. Takadda ta 108 juz'i na ainihin 2 makhthut a cikin ainihin, da kuma har wayo al-Imam Shafi'i a cikin ainihin littafin shi al-Ummu a cikin mujalladin farko shafi na 139. Haka al-Imam Dharqutni shi ma ya fitar da wannan hadisi na jinsatul Isra na Malik ibn al-Huwairis a cikin mujalladin farko shafi na 338 lambar hadisi na 1294 zuwa 1295. Al-Imam al-Baihaqi wanda yake al-Majiri ne shi kuma ga al-Imam al-Hakim, wanda shi kuma Hakim al-Majiri ne ga al-Imam Dharqutni, ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi as-Sunan al-Kubra mujalladi 2 shafi na 123 zuwa 124. Al-Imam al-Tahawi shi ma a cikin littafin shi mai suna Sharhu Ma'anil Athar a cikin mujalladi na 2 shafi na 405 daidai ya fitar da wannan hadisi. Haka nan al-Imam Ibn Khuzayma a cikin littafin shi as-Sahih a cikin juz'in farko shafi na 341 lamba hadisi ta 686 shi ma ya fitar da wannan hadisi. Wannan hadisai guda biyu da kaji, da hadisin Malik ibn al-Huwairis da hadisin Abu Humayd al-Sa'idi, babu shakka a tsakanin malaman hadisi baki daya akan cewa hadisai ne sahihai, da waɗanda suka bada fatawa da waɗannan hadisai da ma waɗanda ba su bada fatawa da su ba, dukkan malaman hadisi sun yarda cewa sahihan hadisai ne. Inda mas'ala ta harbi wasu shine suka ce waɗannan hadisai da aka ce annabi da jilsatul istiraha saboda ya tsufa ne, to menene dalili akan ware wannan matsala daga cikin siffofin sallar su ce annabi ya yi ta ne saboda ya tsufa? Kamar yadda na faɗa ran nan, duk abin da ya zama sai da annabi ya tsufa ko saboda rashin lafiya yake, in sahabbai suka zo sai su ware don kar ai koyi da shi alan sai ga wanda ya shiga hali na bukata ko rashin lafiya irin tashi. Mun karanto hadisi a baya alan asfatus sala, yayin da annabi ya tsufa jikin shi yayi nauyi baya iya tsayuwa garam a sallah, sai ya sa aka kafa wata sanda ko dirka ko itace a daidai inda yake tsayawa, in ya kabar harama sai dan jingina da shi haka dan ya ji dadin tsayuwa. To kaga wannan da yake ya tsufa kenan, sai sahabbai suka iya warewa. Ashe yanzu ba kowane liman zai koyi da shi ba, sai limamin da ya zama shi ma jikin shi yayi rauni kuma ya zama ba zai iya tsayuwa daidai ba. To kaga sahabbai sun bambance. To ashe tunda sahabban da suka ruwaito jilsatul istiraha ba su bambance cewa sai da annabi ya tsufa ba, ko saboda tsufa ko gajiya yayi, don kadai malamai sun sa mata zaman hutu ko jilsatul istiraha, to ba wannan yana nuna sai wanda ya gaji ko wanda ya gaza ba, suna ne kawai suka sa mata, ba lallai ne ya zama ta lazimci ma'anar sunan nata ba. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To kamar yadda na gaya mana, waɗannan hadisai dai suna tabbatar da jilsatul istiraha. to akwai wani hadisi wanda shi ba yana tabbatar da jilsatul istiraha, wanda jilsatul istiraha a cikin salloli na yau da kullum, to malaman da suka tabbatar da ita sun tabbatar da cewa sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mustahabbiya. To kuma ce yanzu nan akan sunna mustahabbiya ake ta bata lokaci? Duk inda kaga an bata lokaci akan sunna mustahabbiya, wasu ne suka soke ta, su suka ja aka bata lokacin. Da daga cewa sunna ce mustahabbiya aka kawo dalilai daga Annabi sun yadda yaushe za a bata lokaci, to amma an kawo cewa sunna ce mustahabbiya sun yi jayayya akai, to kaga dole a tsaya a bata lokaci don a dawo da su kan hanya. To amma dan su kau da hankalin mutane akai sai su ce yanzu nan jama'a saboda mustahabbi ake ta bata lokaci, to yanzu nan ku mustahabbin tunda kun yadda mustahabbin ne ku sauƙaƙe mana, ku saki, ku daina ja mana, a cigaba shikenan a daina jayayya akai. Da daga cewa jilsatul istiraha sunna ce mustahabbiya saboda ga hadisai sun tabbata Annabi yayi, don Allah kuma za a tsaya ana jayayya? To amma sai wani ya ce a'a ba sunna bace mustahabbiya saboda tsufa ne, to kaga dole a kawo a ƙaryata maganar shi ko a kuskurantar da maganar shi, o kuskure. Ko kuma ainihin ya ce a'a babu wani hadisi, dole sai a kawo hadisan don a tabbatar da cewa akwai, don ya tabbata cewa yayi magana ta wauta ko ganganci ko kuma a ce yayi ƙarya. To ashe shin wane ne ya jabata lokacin kenan? Wanda ya musu, domin ka'ida shine duk sa'an da zaka kawo mutane musamman abin da basu sani ba sai ka tattali dalili. Da aka zo aka ce jilsatul istiraha nan fa ba cewa aka yi ku yi jilsatul istiraha aka yi shiru ba, sai da aka ce ga jilsatul istiraha nan aka ce ga dalilai. Na iya tuna misali 1994 mun karanta wannan littafi na sifatus sala, muka karanta da muka zo kan wannan mas'ala ta jilsatul istiraha na tsaya ne sharhin ta kamar yadda ka ji ne a yanzu. To daga lokacin ne mas'alar ta yadu, ga kaset suna yawo a cikin jama'a har guda uku cike da bayanai da dalilai, amma sai wani malamin ya je ya samu jama'a a wani lungun ya ce ƙarya ne fa babu wani littafi a duniyar nan. To shin waɗannan su suka nemi jayayya ko kuwa? Da ya saka wannan kasad mana kowa ya ji tsakani da Allah, ko baka da ilimi ai kana da hankali, zai yiwu mutum ya zo ya tasa mutane a gaba kasad na ɗauka ana yaɗawa a duniya manyan malamai suna ji yana cewa littafi ka ba a halin ƙarya yake, zai yiwu? In kai ka saba ƙarya a harkar kasuwanci, ƙarya ba ta yiwuwa a harkar ilimi, ka san cewa harkar malamai gwarazan mutane ne, duk maganar da kake suna nan suna lasafta ta. Ana waɗannan maganganu kasar yana ɗauka ana yaɗawa ko ina, ana raddi ga wanda yake musu ƙarara, sa'annan sai ka ce wai ka je ka tara wasu ka ce ƙarya ne, zai yiwu a zo ana ƙarya kasar yana ɗauka? Har ko Bahaushe cewa ba a ƙarya kusa da gida, to ya zama da kasar kusa da kai, kai ƙarya kusa da gida kenan ko? Allah ya shiryar da mu. Saboda haka ku san abin da za ku gaya mutane, jilsatul istiraha dai sunna ce mustahabbiya, kuma kullum sai an yi ta kowace sallah. To amma akwai sallar da ake kiranta salatu tasbihi, wannan sallah ta salatu tasbihi ta inganta 100% babu shakka game da ingancinta, sai dai an samu wasu malamai da suka gabata daga cikin malaman hadisi sun ce wannan sallah hadisanta ba su inganta ba. To kamar yadda na faɗa a karatun da ya gabata, idan aka samu babban malami wanda yake a ilmance ne ya bincike ya gane kaza ba daidai bane, in yace kaza ba daidai bane sai a saurari hanzarin shi mai yiwa iya abin da ilimin shi ya kure kenan a lokaci. Don haka ake son cikin ladabin ilimi in malami ya magana ƙarshe sai ya ce wallahu a'lamu, saboda ta iya yiwa cikin ilimin Allah wannan maganar da ya faɗa ba daidai bace, ta iya yiwa cikin ilimin Allah wannan maganar da yake musu kuma daidai ce. To don haka malaman da suka gabata wasu sun ce sallar salatu tasbihi hadisan da suka zo ba ingantattu bane, to sun faɗi iyakar abin da suka sani ne kuma akan abin da suka sani. Hadisan salatu tasbihi sun zo suna da yawa, akwai masu rauni daga cikin su, akwai waɗanda suke na ƙarya ne, akwai waɗanda suke sahihai ne. To sai ya zama mafi yawancin waɗannan malamai da suka gabata sun haɗi da hadisan da basu inganta bane, to sai suka hukunta su akan cewa ba su inganta ba. Malamai da suka zo daga bayan su suka samu abubuwa na ilimi da hujjoji waɗanda suka gabace su ba su samu ba, sai suka gano ashe hadisin salatu tasbihi ya inganta saboda yana da wasu hanyoyin daban-daban da waɗancan malaman suka haɗu da su. A zamanin da mallakar littafi abu ne mai wahala jama'a, misali al-Imam Ibn Hazm duk karatun shi da kake ji har ya mutu bai taɓa ganin sunan Tirmidhi ba. Al-Imam Abu Bakar Ibn al-Arabi garin su ɗaya da shi da Ibn Hazm to sai ya zama shi wannan Ibn Hazm Zahiriyya yake bi mazhabin Zahiriyya, Ibn al-Arab kuma yana bin mazhabin Malikiyya, to sai ya zama ana samun karo. Ibn al-Arab sai ya samu dama ya tafi kasar Iraki yayin karatu, garin yayin karatu a kasar Iraki sai ya samu Sunan Tirmidhi, sai ya kwafo shi ya taho da shi Andalus, ya taho da shi yammacin duniya, sai ya zama shi kadai yake da shi. To tunda ba sa shiri da wancan malami, sai ya ce wa almajiran shi da yake baiwa aran Tirmidhi, ya ce kar ku sake wannan mutum ya ga wannan littafi, saboda bai ga wannan littafi ba ma yaya ake da shi baya kayuwa balle kuma ya samu wannan littafin. To dan haka sai aka boye Sunan Tirmidhi ga Ibn Hazm, har ya rasu bai taba gani ba, tunda ba shine a kasuwa ba, ba za ka je ka saya a kasuwa ba, sai wanda ya je wata kasa ya kwafo ya zo da shi, in bai ga dama ka faɗo ba za ka samu. To dan haka in kana karanta littafin Al-Muhalla ta Ibn Hazm, in ya zo yana magana akan Tirmidhi, sai ka ji ya ce At-Tirmidhi rajulun majhul, Tirmidhi wani mutum ne ba a san shi ba. Ibn Majah sai ya ce rajulun majhul, ba a san shi ba, saboda bai same su ba, bai samu littafin su ba. To zaka hada mutumin da ya to sakamakon haka, in ka dubi komunan kasashen mu a zamanin da yadda aka zauna, akwai malamin da yace san da ya shigo garin nan shi kadai ya shigo da Lawali da Sani Jawahirul Ikmil Sharh Mukhtasar, yace saboda haka sai dai ya ba wani aro, wani yana can yana kwafewa, bai gama kwafewa ba, ga wajen mutum 30 kuma sun zo sun rubuta sunan su, su ma suna son wani ya gama a bani, wani ya gama a bani. Yanzu in kana son Lawali da Sani Jawahirul Ikmil guda 1000 ne zaka samu a kasuwa. To yanzu in ka tsaya kai adalci, sai ka ga to yadda wanda ya rayu a wancan zamanin zai samu ilimi, zaka hada da wanda zai samu ilimi a yanzu. Yanzu da muke san nan Birjik kwashi miliyan ko nawa ne ka tafi Saudi Arabia ka gani ba, kun baka kaso su akan littafi ba, kuma sai ka gama kashewa ka ga kai aiko da na sai wannan. Jama'a mun fahimci wannan nan kurkusa ma Shehu Usman Dan Fodio ya taba samun labarin Kamus, yana son littafin Al-Qamusul Muhit na al-Imam al-Fawruz Abadi, bai da shi, sai ya samu labari an samu a Niger, sai ya taka ya tafi Niger, yana zuwa sai mai littafin yace jiya aka siye shi, Allah ba da ladan zuwa da dawowa kenan, amma dai littafin bai samu ba. Wani ya zo ya ga bai aiko shehu na ga littafin da kake nema a Niger kaza kaza, sai nan da ne ya tashi daga Sokoto ya ketara Niger, yana zuwa sai mai littafin yace jiya aka siye shi. Haka wani sahabi shi ma ya tashi tinkiz zai tafi zai je wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wani mutum ya tashi tinkiz zai tafi wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana tafiya hanya ya kusa ishiga Madina, sai wani sahabi ya ce mishi jiya jiya nan muka binna Annabi, Annabi ya rasu kai ka zama tabi'i kenan. Jama'a mun fahimci wannan. To saboda haka ilimi ya kara yaduwa yanzu jama'a, matsayin ilimi yanzu na addinin musulunci kara daukakuwa yayi. To dan haka ba mamaki dan malami a da ya ce kaza, ya zama a samu wani malami ya tashi ya bincike yanzu ya tabbatar da kaza din nan daidai ne. Don haka ga wani babban malami da ya wani littafi ya sa mishi At-Tarshihu li Bayani Salati At-Tasbih lil Hafiz Al-Allama Muhammad Ibn Ali Ibn Tulun Ad-Dimashqi Al-Mutawaffa sanata 53 wa 900 Hijriya. Wannan malami gashi gaba ɗaya wannan littafi gashi juz'i guda kana ganin shi akan Salatul Tasbih yayi shi. Kuma ya rasu a cikin karni na 10 ne, wato hijira na da 953, yau shekarar shi 466 da rasuwa. Allah gafarta mishi. Aka samu wani babban malami ainihin wato yace hakikin shi Mus'id Abdulhamid Muhammad As-Sa'dani. Wannan malami yace hakikin wannan littafi, to a cikin ta hakikin nashi shine zan dan tattabo mana abubuwan da yace yana gana akai. Na farko yace yayi magana dangane da ar-raddu ala man ta'ala fi matnil hadith. Ya raddi game da malaman da suka yi suka game da matanin wannan hadisi na Salatul Tasbih cewa bai inganta ba, yadda ya nuna maganganun su daya daya cewa ba daidai bane, kuskure suka yi, inda suka dace kuma sai ce sun dace, sai ce to amma ai akwai wata hanya da ta inganta ta hadisin, ga ta sai kawo ta. Sa'annan nabi yace shi man qawwal hadisa min ahlil ilmi, daga cikin malamai waɗanda suka ce wannan hadisi yana da ƙarfi na Salatul Tasbih, ya lissafo su daya bayan daya yana kawo littafai da hujjoji akan su. Salisan abu na uku yace shi man ba'asal hadisa min ahlil ilmi, malaman da suka raunana wannan hadisi su ba ya kawo su daya bayan daya, ya kawo me yasa suka raunana, ya ba su amsa daya da daya nuna gaskiya dangane da mas'alar. Sa'annan rabi'an yace aqwalul fuqaha fi mashru'iyyatiha, zantuttukan da malaman fiqhin musulunci suka yi game da cewa shari'ar musulunci ta tabbatar da salatul tasbih. Sa'annan khamisan nabiyan nabiyar shi man afrada al kalama ala hadha al hadisi fi juz'in mustaqill, ya lissafo kuma malaman da suka yi littattafai musamman akan wannan salatul tasbih kamar yadda shi wannan malami yayi. su Imam Suyuti, manyan malamai sun rubuta littafai akan salatul tasbihi, suna bayanin tabbatar da ingancin da sharhin ma'anoninta da fiqhin da ake cirawa daga ciki. Sa'annan na shida shi da kanshi wannan malami sai yace fiqhul hadis, wanda irin fiqhu da ilimi za a diba daga cikin ainihin wato hadisan salatul tasbihi. Dan haka wannan salatul tasbihi dai a takaicen takaitawa ya jama'a ta inganta, babu shakka ko misƙala zarratin game da ingancinta. Ina fatan jama'a sun fahimci wannan. Amma dangane da ƙarin bayani kamar yadda nace, ka nemi wannan littafi zaka samu cikakken bayani akan haka. Allah ya shiryar da mu. Kuma in baka da wannan ne maka nisa, to ka samu littafai kamar su Tuhfatul Ahwazi, Sharhi Sunan Tirmidhi, ko kuma littafin Tamamul Munna, duk baki ɗaya malaman sun tattauna akan inganci na wannan hadisi. To wannan hadisi na salatul tasbihi gashi zan karanto mana shi ba daga Sunan na Ibn Majah, tare da cewa al-Imam Tirmidhi da Abu Dawud da sauran malamai sun ruwaito shi. To a Sunan Ibn Majah gashi al-Imam Ibn Majah ya ruwaito shi a mujalladin farko, babi na 190, shafi na 437, lambar hadisi na 1386. Ibn Majah yace haddathana Musa ibn Abdurrahman Abu Isa al-Masruqi, haddathana Zaid ibn al-Hubadi, حدثنا موسى بن عبيدة، حدثني سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبي رافع قال أبو رافع صحاب النبي نيتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس من ذا الله يكراك ويش عباس ابن عبد المطلب وانديك وان أبان النبي ينا دقتك يوان أبان النبي وان دسك مسلمتا تسيغنا من ذا الله ينا جرم ماسو domin a cikin addinin musulunci an umarce mu girmama duk mutumin da ya girmama kanshi ya bi musulunci ya bi sunna. Duk mutumin da ko ga mun wulakanta, ba ma wulakanta mutane sai dai shi ya wulakantar da kanshi, amma mai girma to lallai a bashi girman shi. Ya yadda da addinin musulunci, ya karbi sunna, to yana nan da girman shi, sai karuwa ya bai ragu ba. To dan haka al-Abbas ibn Abdul Muttalib kawai annabi sallallahu alaihi wasallama bappan shi, wan uban shi, annabi yace ya anni, ya kawo, ya baffa, ala ahbuka, ba ne maka kyauta ba, ala anfa'uka, ba na amfane ka ba, ala asiluka, ba na ƙara sadar da zumunta da kai ba, in yi maka alheri. Kana bana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai shi wannan kawo na annabi yace haka abin yake, ina so ya manzon Allah. Kaga madadi kuma, idan kai babba ne karami ya girmama ka, kai ma ka girmama shi a matsayin shi. Shi ya ce baffa, shi kuma ya ce ya manzan Allah, kowa bai girmama kowa ba. An taɓa tambayar shi Abbas, aka ce wai ya kai Abbas, da kai da annabi ya girma wani ne? Sai ce annabi ya girma ni, sai dai kuma ni aka haifa kafin shi. Ka ji madadi a cikin magana, ya girma ni, shi ke sama da ni, shi ke gaba da ni, amma ni aka fara haihuwa. Madadi kenan a cikin magana, Abbas kenan. Kala, to sai manzan Allah ya ce fasalli arba'a raka'atin, kai salla raka'o'i hudu, salatu tasbihi salla raka'a hudu, ba raka'a biyu ba, raka'a hudu din nan zaka yi ta kamar yadda zaka yi sallan la'asar ne. Wasu malamai sun ce zaka iya rabawa kai biyu kai sallama, kai biyu kai sallama, amma dai in kai raka'a hudu da sallama ɗaya ta yi, taqra'u fi kulli raka'atin bi fatihatil kitabi wa suratin, a kowace raka'a daga cikin hudu din nan zaka yi fatiha da sura, fatiha da sura. To kaga ko da aka ce kwatankwacin la'asar, kaga la'asar raka'o'i biyun farko su ne fatiha da sura, fatiha da sura, raka'o'i biyu kuma fatiha kaɗai ko? Ko da mun karanto a baya cewa babu laifi a raka'o'i biyun ƙarshen ma in ka haɗa da sura. To amma dai wannan salatul tasbihi kowace raka'a za a yi mata fatiha, a yi mata sura. To wacce sura za a yi? Wasu malamai sun ce duk surar da za ka yi ka dubi surar da ta fara da tasbihi, kamar yusabbihu lillahi da makamantansu. Amma gaskiya wannan magana bata inganta ba, don haka duk surar da ta saukaka sai kai. Fa idan qabatil qira'atu, idan ka gama karatun na sallar, fa qul, sai kai tasbihi, kace subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah wallahu akbar 15 marra, haka zaka yi wannan zikiri kafa 15. To kaga wannan na bukatar natsuwa kenan, da daddare ne ko da rana ne, amma kaga in ya zama akwai abubuwa sun shiga cikin kwakwalwarka, to mai yiwuwa ka yi 30 ko ka yi 100 ma baka sani ba kana tsaye, kaga dankaura ta shigo. Don haka ake bukatar sai ka samu lokaci a natse, kuma wannan rikici na duniya jama'a ba zai kare ba, amma wannan rayuwa taka za ta kare, tana karewa wannan ibada da kake ta kare, kuma za ka je lahira ka yi jawabi. to dan haka wannan fitina ta duniya kai maganinta ka zama wasu irin bayan Allah da ake cewa inna lillahi ibadun futana Allah yana da wasu bayi waɗanda suke masu kaifin tunani tannaqud dunya suka saki duniya wa khafun fitana saboda tsoron fitina waɗannan fitintunu na duniya ba za su kare ba yadda kaga duhun dare yanzu muna karfi 8 na dare na da duhu ko to in aka kai 11 dare duhun ya karu ana gaba duhu na karuwa ko to haka duniyar nan take ana kara gaba fitina na karuwa ba raguwa za ta yi ba kowa ya san lokacin da ake rayuwa 1970s 1980s shekaru 20 ko 10 da suka wuce ku dubi yadda ake rayuwa cikin lumana kakka dauko 30 ko 40 ma to yanzu menene ne sauki daga cikin abin da kake saye biyu da sisi yanzu wannan ne baka sayan shi 250 da wahala to me ne sauki kenan to dan haka fitintunu ci gaba suke dan haka sai ka watsar da wannan harka ta duniya kai ainihin addinin Allah to waɗannan zikirori zaka yi su kafa 15 fassarar su shine subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wato tsarki da godiya sun tabbata ga Allah babu abun bautawa sai Allah Allah shine yafi kowa girma in kai kafa 15 bayan kai Fatiha da sura zaka yi su ne qabla an tarka aka sai kai ruku'u summarka sannan kai ruku'i in kai ruku'i kai zikirorin ruku'i subhana rabbiyal azim wa bihamdihi kamar kafa 3 din nan fa qulha 10 sannan sai kai wannan zikiri kafa 10 summarfa sa'annan ka dago kanka daga ruku'u summa rafa ra'saka fa qulha 10 ka dago kanka kai sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana wa lakal hamdu kai waɗannan zikirori gurgurda waɗanda suka sauƙaƙa sa'annan sai kai waɗannan zikirori kuma na salatu tazihi kafa 10 summa sujud sa'annan ka tafi sujuda fa qulha 10 in kai zikirori sujuda subuhun quddusur rabbul malaikati war ruh ko kuma kai subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi kafa 3 misali gurgurdan abin da ya sauƙaƙa sai kuma kai waɗannan zikirori na salatu tazbihi kafa 10 summa rafa sa'annan ka dago ra'saka ka dago kanka ka zauna tsakanin kafin kai waccan sujuda ta biyu fa qulaha 10 bayan kai waɗannan zikirori waɗanda muka karanto rabbi ghafirli ghafirli da makamantan su kai kafa 3 ko kafa 5 ko kafa 7 misali sai kuma kai wannan tasbihi na salatu tazbihi kafa 10 summa sujud sannan sai kai sujuda ta biyu kai zikirorin sujuda fa qulha 10 sai ka ainihin wannan zikiri na salatu tasbihi guda 10 to yanzu sujuda biyu ta cika raske nan ko saura in ka dago sai mu ji to daga ka dago miƙewa tsaye za kai ko kuwa sai kai jinsatul istiraha sai annabi ya ce summa rafa ra'saka sa'annan ka dago kanka daga sujuda ta biyu fa qulha 10 ka faɗi waɗannan zikirori guda 10 to anan da ba jinsatul istiraha ba wata addu'a da ake don haka da ka dago sai kai waɗannan zikirori na salatu tazihi kafa 10 sai annabi ya ce qabla an taquma kafin ka miƙe tsaye jinsatul istiraha ta shigo kenan to ka sani da cewa a sauran salloli na farillai da nafilfili jinsatul istiraha mustahabbi ce kamar yadda muka faɗa amma a wannan salla to jinsatul istiraha farilla ce domin idan baka yi ta ba to sallar za ta ruguje domin zikirorin za su zama ba su cika adadin da ake so ba to zikirorin nan ko su ne na kasudin sallar idan ba su cika wato sallar ta baci don haka anan jilsatul istiraha lallai ne ka yi ta to dalilin da yasa muka kawo hadisi kenan amma kaga da yake karatun hadisi akwai albarka sai kaga kuma mun karu da abubuwa da dama fatilka 75 fi kulli raka'atin sai annabi ya ce kaga 75 kenan a kowace raka'a wa hiya 300 fi 4 raka'atin in ka hada raka'o'i hudu kowace raka'a tana da 75 ya zama tasbihi 300 kenan daidai a raka'o'i hudu din falau kalat dhunubuka to menene falalar wannan sallah sai mu karkada kunne mu ji falala daga bakin da ya halatta ya fadi falala din falala dahir daga saman bakwai ba ƙarya ba ba mafarki ba ba gangadi ba ba a farin kalle aka ganta ba wannan a farin baki ne mai alheri mai haske yace falau kalat dhunubuka misla ramlin alijin ko da a ce zunubanka sun kai tudun yashi sun kai tarin yashi tari guda ghafara Allahu laka duk Allah zai gafarta maka qala Abbas da ya ji wannan romo sai ya ce ya manzon Allah ya rasulullahi ya manzon Allah wa man lam yastati yaquluha fi yawmin wanda ba zai iya fadanta kullun ba fa wanda ba zai iya wannan sallah kullun ba dan so samu ne kullun kai to in ba za ka iya kullun ba fa qala sai annabi ya ce qul ha fi juma'atin din ranar juma'a kai ta duk mako ka rinka yin ta fa in lam tastati in ba za ka iya duk juma'a ba
faqulha fi shahrin duk wata ka rinka samu kana yin ta hatta qala har dai sai da annabi yace in ba za ka iya ba to faqulha fi salatin kowace shekara a samu kana yi so daya to wannan shine lafazin hadisin na farko kenan riwaya abi rafi sai ibnu majah yace حدثنا عبد الرحمن بن بشير ابن الحكم النيسابوري قال حدثنا موسى بن عبد العزيز حدثنا الحكم بن عبان عن عكرمة عن ابن مسعود عن ابن عباس كذا wannan hadisin kuma ibn abbas ne ruwaito shi dan gidan abbas din kenan wanda mas'alar ta faru a gidansu qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil abbas ibn abd al muttalib manzo Allah yace wa Abbas dan Abdul Muttalib ya Abbas ya Abbas kaga anan sai ya kira shi da sunan shi to riwayar da yace to in ka zo ya zakai ka hada su ma'ana sai ka ce a zahiri annabi ya hada biyon kenan yace ya Abbas kuma ya kawuna dan ka hada waccan riwaya da wannan kenan ya amma kaga ni da yace ya Abbas sai kuma yace ya amma munada murakham kenan a cikin nahwu gashi Imran Qais yace afatima mahlan ba'd hadha tadalluli ma'ana murakham shine ka kirayi mutun da sunan shi amma da wani irin hanin a ciki da tausasawa kace haba dan dana haba babana irin wannan akwai dadi a ciki sai annabi yace ya amma ya kawo ala utika bane maka kyauta ba ala amnahuka bana yi maka wani tukuici ba maka wani alheri ala ahbuka bane maka alheri ba duk waɗannan kalmomi suna bayuwa zuwa ga kyauta ne ala af'alu laka ashara khisali bane maka wata kyauta mai darajoji 10 ba idza anta fa'alta zalika idan har ka aikata wannan abun da zan faɗa maka zafarallahu laka zambaka Allah zai gafarta zanubanka baki daya to waɗannan darajoji guda 10 su ne annabi sai fasara su da cewa zanubanka da Allah zai gafarta أوله وآخره وقديمه وحديثه وخطأه وعمده وصغيره وكبيره وسره وعلانيته wannan babu shakka tunda daga harshen annabi ya fito shikenan gaskiya ne to wasu malaman da suka dubi wannan romo yayi yawa sai suka ce kai na tuna a ce tana da wannan romo sai suka ce hadisin ba mai inganci bane sai aka ce ba da haka ake gane rashin inganci ba ai a ilmanta ne ko a ilmanta ake gane abin annabi yace abubuwan nan guda 10 su ne Allah zai gafarta zanubanka na farko da na karshe na da da na yanzu kuskure da ganganci to aka ce to kuma yaya kuskure ai Allah baya kama mu da kuskure sai aka ce ai ko kuskure mutum yayi akwai naƙasa dai a cikin darajar shi to wannan naƙasa sai Allah ya toshe maka ita koda ba a sa maka zanubi ba wa saghirahu wa kabirahu qarami da babba wa sirruhu wa alaniyatuhu wanda kai a boye da wanda kai a sarari duk Allah zai gafarta maka kai salatu tasbih to amma garanti aka baka kace tunda yau an koyar da salatu tasbih bari ka je kai lashi ita duk abin da kake so ka je kai abin da kake so kace bari ka zo da daddare ga katon tarbi ga nadi ga sanda a gaban ka za kai salatu tasbih ana yi wa Allah wayo ne kan wannan da mutane ba za a yi da Allah ba ashiru khisali manzo Allah yace kaga darajoji 10 kenan an tu salliya arba'a raka'ati yace salloli zaka salla zaka raka'a hudu taqra'u fi kulli raka'atin bi fatihatil kitabi wa suratin kowace raka'a zaka fatiha da sura fa idza faraghta min alqira'ati fi awwal raka'atin a raka'a farko in ka gama karatu qulta sai ka ce wa anta qa'imun kana tsaye tilka ruku'u sai ka ce subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar lafuzan zikirorin nan sai ka tsaya ka yi su yadda ake so jama'a ba wai kai subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah shikenan ka riga ka ruguza abu ya kamata kowa ya fahimci wannan da kyau jama'a tsayawa zakai daya bayan daya zakai yanzu misali ka kaddara cewa shugaban kasa ya gabatar da kai ka zo ka wakilce shi za a yi wani taro aka rubuta jawabin shugaban kasa dama dai na farko sai an dubi wanda ya iya fadan kalmomin turanci daidai tukuna duk wanda zai zo yana magana da hanci yana election ba za a saka shi ba ba ji kada Allah wannan ka zo kana kara sai an dubi wanda yake da golden voice wanda yake da makogoro makogaran zinare in yana turanci kamar sarau mai ingila tare ne shi sai a sa shi a ce shi ne wakilin shugaban kasa me ya ma fi shugaban kasa iya turanci jama'a mun fahimci wannan da kyau ko eh to haka in ka zo wannan a gaban Allah kace sai ka rinka magana yadda ya kamata da ladabi 15 marra kai wannan zikiri guda 15 bayan Fatiha da sura thumma tarka'u sannan kai ruku'u fa taqulu wa anta raki'un 10 ka sake fadar 10 thumma tarfa'u ka dago ra'saka minar ruku'i ka dago kanka daga ruku'i fa taqulu ha 10 ka fadi kafa 10 thumma tahwi sajidan sannan sai ka tafi sujuda fa taqulu ha wa anta sajidun 10 kana cikin sujuda sai ka fadi kafa 10 thumma tarfa'u ra'saka minas sujudi sannan sai ka dago kanka daga sujuda fa taqulu ha 10 sai ka fadi ta kafa 10 thumma tasjudu fa taqulu ha 10 sannan ka sake sujuda ta biyu ka sake yin kafa 10 to kai sujuda ta biyu kenan to ga jinsatul istiraha sai yace thumma tarfa'u ra'saka minas sujudi sannan ka dago kanka daga sujuda ta biyu fa taqulu ha 10 sai ka fadi kafa 10 fatilka 75 fi kulli raka'atin ya zama a cikin raka'a ɗaya akwai zikiri 75 kenan tafa'alu fi arba'i raka'atin haka zaka yi a cikin raka'o'i hudu in istata'ta an tusalliha fi kulli yawmin marratan safa'an annabi yace in zaka iya yin haka a kowane yini to kai so daya to wannan umarni da annabi sallallahu alaihi wasallama yake nan tunda yake in istata'ta to ya nuna ba wajibi bane mustahabbi ne in zaka iya yin ta kullum to ashe yanzu kai in zaka iya yanta kullun kane jama'a ba za su zarge ka bace wanda kuma ya zama sai a halin da ya saukaka kamar yadda zamu zo mu ji kamar kuma yadda muka ji babu laifi kenan fa in lam tastafi in ba zaka iya yanta kullun ba fa fi kulli juma'atin marra kowace juma'a sai kai daya fa in lam tafa'al in ba zaka iya kowace juma'a ba fa fi kulli shahrin marratan a kowane wata sai kai daya fa in lam tafa'al idan ba za ka iya kowane wata ba fa fi umrika marratan to a rayuwarka dai ka samu koda so ɗaya kai salatul tasbihi to irin waɗannan hadisan kun ga suna tabbatar da falalatu tun da sun inganta sai a zo a karanta a jama'a su kuma a nuna musu ma'anarsu mu dai babban dalilin da ya sa muka kawo wannan hadisi shine saboda ya zo da jilsatul istiraha don ka tabbatar da cewa ashe annabi duk sallar shi da jilsatul istiraha gashi ma har da zai koyar da wata sallar sai da ya koyar da jilsatul istiraha bai manta da ita ba jama'a an fahimci wannan da kyau ko saboda haka hadisin salatul tasbihi yana tabbatar da jilsatul istiraha kamar yadda ainihin kajira faɗa jama'a mun fahimci wannan da kyau ko don haka babu shakka dangane da wannan matsala cewa jilsatul istiraha sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jama'a mun gane wannan to yanzu abin da ya rage mana za mu dan karanta bayani daga ciki shine don ka san wannan littafi da Albani ya rubuta Sifatul Salah sai ya dawo daga baya kuma sai ya talhisin shi sai ya maida shi kamar tsarin littafin fiqh yana kwatanta maka yadda sallar take a aikace ba tare da kawo dalilan na hadisi ba sai ce ka miƙe sallah kai kaza in ka miƙe sallah kai kaza a kwanakin baya da muka zo muna magana akan runguma hannu a dagowa daga ruku'u ko rashin runguma hannu in ba kuma ta ba na ba da labarin wannan littafi talhis na sifatul salah na fassara wannan littafi kusan shekaru 8 da suka wuce wallahi alhamdu amma ba a samu bugawa ba har aka samu wani dan uwa wani aboki na a Kano Malam Tijjani Imam wanda ke karantarwa a College of Education ta Kumbo a Kano ya fassara shi to da aka buga shi shikenan sai na ajalawa yana nan rubutun hannu wajen shekara 8 da fassarawa to da yazo ya fassara daga baya ka samu bugawa alhamdulillah yayi fassara mai kyau kuka samu wannan fassara tana da kyau to wannan littafi talhis na sifatul salah to na karantar da shi ina jin yau shekara 3 ko 4 da suka wuce a cikin kasar 6 mun karanta shi kasar 6 daya bayan daya 90 a sauƙaƙe dama a Sheikhul Albani yace ya rere wannan littafi na sifatul salat ne ya zuwa kwatanta tsuran sallah din dan ta sauƙin fahimta musamman ga masu koyon karatu kamar yara ko mata ko makamantan haka ana son kawai a nuna musu to yaya ne za su yi sallah ta dace da yadda Annabi ya to sai a ce kawai in ka tashi sujuda ga yadda zaka yi in ka tashi ruku'u ga yadda zaka yi hujjoji kuma sai ya ce to suna cikin babban littafi sifatul salah ke to a daidai wannan wuri shi a Sheikhul Muhaddis Al-Albani sai ya ce jilsatul istiraha a cikin shafi na 23 na wannan littafi sai a fakara ta 122 ya ce فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية إذا مصلاك يتبو كنش دق سجودة تبيو وأراد النهوض إلى الركعة الثالثة الثانية يمكن زي تاشي زوى الركعة تبيو kabbara wujuban sai ya ce Allahu akbar, wannan kabbara lalle ne ya fade ta. Da ka ji ya ce wujuban ai yana nufin sunna muakkada, in ya ce wajibi anan abin da yake nufi, kai ba malike da ka san a ce kaza sunna ne mai karfi, to shi kuma sai ya ce maka wajibi. In yana son ya ce farilla sai ya ce maka farilla, ko kuma ya ce maka rukuyi. Amma da ka ji ya ce wujuban yana nufin wato sunnanci mai karfi. Wa yarfa'u yadayhi ahyanan, sai kuma mutum ya daga hannayen shi wani lokacin. Wa yastaqa wa yastawi qabla an yanhada qa'iban ala rijlihi al-yusra, sa'annan sai koma ya zauna daidai ya daidaitu akan kafar shi ta hagu kafin ainihin wato yunkura ya tashi. Mu'tadilan, in ya zauna a jilsatul istiraha din ya natsu, hatta yarji a kullu azmin ila mawdi'ihi, har sai kowace gaba ta koma wurin da take. To kaga ya tabbatar da jilsatul istiraha. To wannan littafi na Albani ya dauke shi akan wasu mas'aloli da suka yi maka wuya fahimta, su ne zai zo zai warware maka a wannan littafin. Akwai gaba ta gaba sai mun karanta mas'alar dunkula hannu, kuma a sallah za mu sake zuwa da wannan littafi, ka sake jin shi kanshi Albani ne ya fasara wannan guri din. Jama'a mun fahimci wannan, saboda wannan littafin na shi littafin ne da ya tsaya yayin bincike akai, sai ka je ka san malamin da ya sani ya karantar da kai. Amma ba haka ba, sai ka je kana fasara ka ce ni a gani na, tsakani da Allah, fasara mukhtasar da ake a kasar nan, ko wani malami cewa yake a ganin shi kaunar wahidan, sai a ce ma'anar wurin kenan, sai dai masu sharhi wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza, amma da ra'ayi ka ce ni a gani na, ai ba haka ake ba. To haka littafan hadisi ma, littafan hadisi ma su suka fi kaiwa matuƙa wajen muhimmanci a ce kada a fassara su da ra'ayi, domin yanzu sai bid'a ta shigo. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. To bayan wannan akwai wasu hujjoji waɗanda mutane suke dogara da su dangane da jinsatul istiraha, waɗanda suke ruɗa su. Waɗannan hujjoji kuwa na fara faɗan su a karatun da ya gabata, shine a cikin littafin Zadul Ma'ad na al-Allamatu Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim ya ainihin kawo bayani akan jinsatul istiraha, amma ya kawo irin waɗannan ta'awiloli na cewa sai don bukata ne annabi ya yi ta, ko kuma saboda tsufa ne, ko saboda raunin jiki, ko kuma hadisin ai ma mutum biyu ne suka ruwaito, ya dai ta kawo uzurori ga su nan waɗanda suke ba karɓaɓɓu ba. To idan ba mu manta ba, a cikin karatun da muka yi na littafin Irwaul Ghalil, dama Albani ya ce ya yi gyare-gyare akan wannan magana, ko domin Albani ya yi gyare-gyare akan wannan littafi na Ibn al-Qayyim, ya sa mishi At-Ta'liqatul Jiyad ala Zadul Ma'ad. Jama'a mun fahimta. To amma na taɓa faɗe tun lokutan baya, abin takaici wannan littafi na Albani ya ɓata shi At-Ta'liqatul Jiyad ɗin, gyare-gyaren da yawa Ibn al-Qayyim. A lokacin da Ash-Shaykh al-Albani zai tashi daga ƙasar Sham, Siriya kenan, ya koma Amman, Jordan, to garin haka sai wannan littafin sai ya ɓata, tun da dama littafin a lokacin rubutun hannu ne, ba a riga an kai shi ga inji ya buga ba ya yaɗu. Don haka muswaddar kenan kwaya ɗaya rubutun hannun, tunda ya ɓata kaga komai ya ɓata. Jama'a mun fahimta. To amma alhamdulillah da yake Ash-Shaykh al-Albani yana da wata al'ada wadda yake irin al'adar Imamun Nawawi. Imamun Nawawi in kana da littafan shi da kyau ka rinka dubawa, in ya faɗi magana a wannan littafin kusan in ya je wani wuri akwai bukata sai ga ya maimaita irinta. In kana da littafin al-Azkar, misali zan yi maka, ka je ka duba littafin babin gulma cikin al-Azkar, za ga ya kawo wasu wurare da ya halatta a yi gulma a faɗi laifin wani, kamar malamai makaryata ko 'yan bid'a ko ɓarayi da makamantansu, misali kaga dai duk gulma ne amma ya halatta ana. To da ya faɗi wannan magana a al-Azkar da ya zo cikin Riyadu Salihin, sai ya sake maimaita ta. Da ya sake zuwa littafin shi al-Minhaj, sharhin Sahih Muslim, sai ya sake maimaita ta. To a Shaykh al-Albani ma in ya faɗi magana a wannan littafi, in ya ga da bukata sai ya sake maimaita ta a wannan littafin. To waɗancan maganganu da ya faɗa a cikin At-Ta'liqatul Jiyad a Zadul Ma'ad muka ce ya ɓata, ko? To waɗannan maganganun kuma na Ibn al-Qayyim, shi kuma Ash-Shaykh Sayyid Sadiq ya ɗibo su ya zuba su a cikin fiqh sunna. Da ya ɗibo su ya zuba su a cikin fiqh sunna, sai ya shiru bai kawo gyara a kai ba, wato nuni akan cewa ya amince da su kenan. Don haka in kana da fiqh sunna ka je ka karanta babin da safi istiraha, sai ka ga ka ƙara ruɗewa. To da Albani ya zo, dama wannan fiqh sunna ya mishi ta'aliki. Yadda fiqh sunna yake a cikin mujalladi uku, haka kuma ta'liqin Albani shi ma mujalladi uku ne, amma mujalladi na ɗaya ne har yanzu ake bugawa, amma shi dai ya riga ya gama, da na biyu da na uku din ne ba a gama buga su ba. To wannan daga cikin mujalladin farkon ne, daidai inda yawa mai fiqh sunna waɗannan gyare-gyare. Kuma a nan zan tsaya in yi tambihi cewa kar wani amfani da wannan dama ya ce ai dama muna ce muku an soke fiqh sunna. Wannan magana mun fi shekara 20 muna jin malaman garin nan suna faɗanta, amma ba ta da asali. suna cewa wai an soke fikin sunna, an ka ce wane ne ya soke, sai ya ce ai saboda mai fikin sunna ya ce kaza. Duk maganar da kake ganin mai fikin sunna ya faɗa ta yi muni, to akwai littafin fikih da ka yadda da shi ya faɗi wadda ta kai wannan ko tafi wannan muni, dan me baka ce an soke ba, dan Allah kake. Fa lam yusamma fa'iluhu man alladhina sakhahu man alnasikh fa yakunu huwa mansukhan, wane ne ya shafe shi, waye ya soke shi, tunda ka ce an soke ko, to ka gina shi alama lam yusamma fa'iluhu kenan, to man alladhi soke shi, waye ya soke. Magana ba isiya kenan, magana mai rauni ce kenan. Jama'a mun fahimci wannan da kyau, saboda haka fiqhu sunna a lokacin da fiqhu sunna na daga cikin littafan da suke sun haddasa da alkhairi a wannan zamani. Sayyidu Sabi wani matashi ne ya taso a ƙasar Masar fa. Da ya taso a ƙasar Masar, a lokacin da Misr tana cikin zalunci da duk wani mummunan hali da kuke tunani, a lokacin ana kan za a kai halin da suke ciki a yanzu, don Misr yanzu ƙara lalacewa suka yi. To da suka taso shi ne suka fara da'awa dangane da sunna, da suka fara da'awa dangane da sunna, to sai suka yi ta samun matsaloli yadda kaga ana samun matsaloli a nan yanzu. A ce kaza, wani malami ya ce shi ma ahlus sunna ne, amma ya ce bai yadda ba. Me dalili ya ce shi dai bai yadda ba, wai dalili kenan. To kaga haza shehu tariqa, wannan shehin tariqa ne amma kharijat tariqa, a wajen tariqa yake amma shehin tariqa ne. Li'annahu yuridu an yatafarraqa bi tariqatin ukhra kharijat tariqatin ma'huda, yana sai kawo wata tariqa ne daban sabanin wanda aka saba a wajen wanda aka saba din, to Allah ya kiyaye. To kaga wannan Sayyid Sadiq da ya taso a lokacin sai ya rubuta littafin fiqhu sunna, yana kokarin dawo da hankalin jama'a akan sunna. Don haka sai ce to shi ba wai fiqhu kawai zai rubuta ba, amma in ya ce maka kai kaza kaza kaza, sai ya ce saboda hadisi kaza 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 kaza, to sai aka samu wasu matsaloli fiqhu yakan yi kuskure akai, wasu matsaloli na hadisi yakan yi kuskure, kamar yadda yake kowanne littafi ai haka ne. To shine sai Al-Sheikh Al-Albani ya yi littafi ya gyara-gyara akai, ya sa mishi tamamul minna fi ta'liqi ala fiqhu sunna, wato fiqhu sunna wata baiwa ce Allah ya kawo jama'a. To a ba wannan baiwa ba ta cika ba, sai Al-Albani ya ce to tamamul minna, to gaci kwa wannan baiwar, gaci kwa wannan kyautar. Jama'a mun fahimci wannan shine, to yazo ya gyara-gyara dangane da waɗannan zartutuka da Sheikh Sayyid Sabi ya kawo su. A gobe insha Allah ta'ala in muka zo za mu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.